فيه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعدها كيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادوا وانا مسلاتي كارن البركة مسلاتي بالكرة kina cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na Laraba. Yau muna 15 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1447, wanda kuma yazo daidai da 4 ga watan 3 miladiya ta 2026. A wannan majalisi da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, da kuma muna cikin tafsiri suratul Nur, daidai fadar Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu. Kafin mu shiga karatu ajiya, mun ta gabatar da maraba da babban bakonmu wanda ba bako ba, da ya halarci wannan majalisi, shine shugaban kungiyar Izala ta nan jihar Bauchi, Professor Zubairu Madaki, wanda ya kawo mana ziyara a jiya, ya kuma zauna har muka tashi muna tare da shi a nan. Muna masa addu'ar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa masa ladan wannan zumunci a cikin mizaninsa, kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya masa jagoranci, ya dafa masa a cikin ayyukan da yake gabatarwa wanda ya shafi shugabanci, da kuma abin da ya shafi ilmantarwa da karantarwa wanda ake yi ba ƙaƙƙautawa. Allah ya saka masa da alkhairi. Kuma a yanzu nan har ila yau mun samu halartar Barista Muhammad Abdullahi Abubakar San, tsohon gwamnanmu na nan jihar Bauchi, wanda shi ma a wannan lokaci muna tare da shi ya kawo mana ziyara domin ya halarci wannan tafsiri namu na wannan shekara. Muna masa addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya sa masa mizani abubuwan da ya yi na alkhairi a wannan jiha a lokacin da yake gwamna. Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa masa mizaninsa, abubuwan da ya sa gaba Ubangiji kuma ya dafa masa. Allah subhanahu wa ta'ala da wuce masa gaba a cikin lamuransa, yadda ya zo nan lafiya, kuma Allah ya mai da shi gida lafiya.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innal ladhina yuhibbuna an تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
Allah ya ce, innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu, lalle wadanda suke san mummunan abu ya yadu a cikin wadanda suka yi imani, lahum azabun alimun, suna da azaba, sakamakon azaba mai radadi, الدنيا والآخرة الدنيا للآخرة الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله شيني يكي سني كوبك سني با وانا آية أجيها من يبيان انتا لابد تقنسا نا قرقئي قرقئي ميتنني أكام وانا نزاس ركيات ممونا أبو أشكين الأمة نزاس ركيات الأباران كريا ko kuma na gaskiya amma ba masu kyau ba, saboda abinda suke yi na kokarin lalata al'umma. na kokarin su zanto al'umma da daina daukan laifuffuka a bakin komai su rika ganin cewa tunda abin ne ya zama ruwan dare to shikenan su ba bara su ko kuma a'a ta wannan hanyar wasu ma su rika koyar ko koyan yadda ake yin wasu laifukan sannan da abin da wannan yake haifarwa na bibiyar laifukan wasu ɗan a yada ya zanto kowa an buɗe masa ido so yake gano laifin ɗan uwansa zo yana yaɗawa da wannan ba ƙaramin tasgaro yake kawo al'umma ba da ci baya kuma duk wanda ya zanto wannan ce sana'arsa babu abin da ya sa a gaba sai neman laifukan mutane domin ya yaɗa domin ya tallata domin ya yi terere da jama'a to shi ma Allah subhanahu wata'ala zai masa irin wannan sakamakon shi ma Allah subhanahu wata'ala sai ya kunyata shi tun a nan duniya da kunyata shi tun daga cikin gidansa haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambata kamar yadda ya zo cikin hadisin da Imam Tirmidhi da Ibn Hibban suka rawaito hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yarda Allah ya ce Abdullahi dan Umar yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana ya hau kan minbari ya daga murya sosai yake cewa ya ma'ashara man aslama bi lisanihi muslimina wala tu'ayyiruhum wala tattabi'u awratihim kada ku rika cutar da musulmi kada ku rika kunyatar da su kada ku rika bibiyar al'aurar su fa innahu man tattaba'a awrata akhihi almuslim tattaba'a Allahu ya kunyatar da shi har a cikin gidansa saboda haka duk wanda yace zai dauki sana'ar ya da laifuffukan mutane da terere da su da fadar aibin su da cin mutuncin su dan kawai ya zubar musu da mutunci to ya sani cewa sakamakon zai dawo kansa ɗaiɗai zai koma kan mashikiya shi ma wata rana haka Allah subhanahu wata'ala zai tona asirinsa a bainar jama'a ku sani cewa yaɗa aikin alfasha mummunan aiki yaɗa shi a cikin al'umma wanda yake yin wannan ya fi ma wanda yake aikata mummunan aikin wanda zai yaɗa mummunan aikin ko da ba shi ne zai yi ba to sai ya fi wanda ya yi aikin laifi saboda duk mutumin da yake aikata mummunan aiki a asirce a ɓoye ba a bayyana ba wannan wani ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya rufa masa asiri idan ya tuba Allah zai karɓi tubansa sannan abinda ya yi ya shi kaɗai zai tsaya a kansa ba zai shafi al'umma ba laifin da yake a ɓoye ba zai shafi sauran al'umma ba saɓanin wanda zai ɗauko wani mummunan abu ya yaɗa shi a bainar jama'a to a nan zai cutar da duk waɗanda wannan abin ya je kunnensu kuma tasirin da wannan abin zai bari a cikin al'umma mummuna ne saboda haka laifinsa sai ya fi laifin wanda yake aikata laifin saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya yi wannan gargaɗi wanda yake mai tsanani ya shi unal fahil tasbil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah innal ladina yuhibbuna an tashia al fahishatu lil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah yace suna da azaba mai radadi sakamakon azaba mai radadi yaɗa alfasha ko da gaskiya ne abin ya faru haramun ne mutum ya yaɗa ta ko da gaskiya ne shari'a ba ta hana yaɗa mummunan abu saboda yana ƙarya ba ba don wannan aka hana yaɗa shi ba an hana yaɗa shi ne saboda abubuwan da yake haifarwa wanda je muka yi magana a kansu abubuwan da suke yake haifarwa na kawo rarrabuwa a cikin al'umma na kawo rigingimu a cikin al'umma na sanya al'umma ta saba da jin laifuffuka da kuma koyar da laifuffuka ga wasu wanda ba su san da su ba da tuna ma waɗanda wataƙila ma sun manta da irin wannan laifin saboda haka aka hana wannan ba wai dan labarin ƙarya ba ne ko ba gaskiya ba ne a'a ko da gaskiya ne haramun ne a yi wannan ابن أبي حاتم أتكين تفسير انسا يافت أن أثر دقاء عطاء ابن أبي رباح ونبب بن مالمي نتا بأي إذا بتكين manyan almajiran Abdullahi dan Abbas, manyan malamai na makarantar Abdullahi dan Abbas, yake cewa man asha alfahishata fa alayhi an-nakal wa in kana sadiqan. Man asha alfahishata fa alayhi an-nakal wa in kana sadiqan. Wanda duk zai riƙa yaɗa mummunan labari, mummunan aiki, mummunan ta'ada, mummunar ɗabi'a, to yana da azaba mai tsanani, ko da kuwa gaskiya ce, ko abubuwan da suka faru marasa kyau yana yaɗawa, to ko da gaskiya ce abin ya faru, to yana da azaba wacce ke mai raɗaɗi. Saboda haka ba an hana ba ne saboda ƙarya ce, a'a, saboda mummunan tasirin da suke bari a cikin al'umma, saboda lalata al'umma da suke yi. Idan muka kula cewa sha'atul fahisha, Allah subhanahu wata'ala bai faɗi wani haddi da za a yi wa mutum a nan duniya, cewa kamar yadda aka ce in mutum ya yi ƙazafi a yi masa bulala 80 idan bai kawo shaidu ba. Sai sha'atul fahisha, Allah bai faɗi wani haddi da za a yi wa mutum a nan ba, saboda sha'atul fahisha wani abu ne wanda yake ba ya da zabit, ba wani abu ne da za a iya masa wata ƙa'ida guda ɗaya. Me yasa? Saboda sha'atul fahisha hawa-hawa ne. Akwai wanda yake mai muni, akwai wanda yake ƙasa da haka, akwai wanda yake tsaka-tsaki. Saboda haka ba za ka iya yi masa wani abu ƙa'ida guda ɗaya ka ce wannan isha'atul fahisha ita ce wanda za a yi wa haddi, wannan ba za a yi mata haddi ba. Akwai wanda zai yi isha'atul fahisha ta zina ko ta manyan laifuka, sata, kisa, shan giya da sauransu. Akwai waɗannan manyan laifuka ne. Allah subhanahu wata'ala ya sanya ma waɗanda suke waɗannan laifukan haddi. Amma ya ɗa su laifi ne babba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai sanya masa haddi ba, sai dai idan mutum ƙazafi ya yi ma wani, to a nan ne aka sanya haddin ƙazafi. Amma ita isha'atul fahisha a karan kanta, saboda ba wani abu ne da ya dabit da za ka yi masa wata ƙa'ida da duka wani nau'i na isha'atul fahisha za ka sa shi ciki, sai ya zanto ba a yi masa wani haddi ba. Sannan takan zama babba, takan zama ƙarama. Wata isha'ar sulfahisha ɗin a iya ɗan majalisi za a yi shi, wani kuma a cikin gari, wani kuma a duk duniya za ta yaɗu. Saboda haka wani in ya tashi iya wasu mutane ne kawai zai gayawa, wani kuma in ya tashi iya wasu ne, wani kuma garin gaba ɗaya za ta karaɗe. Wani ta shafi wani mutum ne wanda yake da daraja, yake da tasiri a cikin al'umma, wani kuma za ta shafi mutum ne wanda yake gama gari bai da wannan tasirin a cikin al'umma. Saboda haka takhtalif, tana sassaɓawa daga wannan zuwa wannan. Saboda haka ba wani abu ne guda ɗaya da za a iya cewa idan an yi shi an yi masa haddi. Amma ana iya gane nau'in girmanta da rashin girmanta da aka yi lura da ita kanta alfasha ɗin. Akwai wanda za a yi isha'arta, za a yaɗa ta, kuma ya zanto an fito ƙarara lokacin da ake yaɗa ta ɗin. Wato isha'atul fahisha bi uslubin sarih, da wani salo wanda yake baro-baro, kowa ya gani ya san wani abu ne mummuna ake nunawa, ba wani abu ake sa shi a cikin wani salo dunƙulalle ko ɓoyayye wanda ba kowa ne zai gane ba, wanda za a fito ƙarara a faɗa ko a fito ƙarara a nuna. Kaga wannan isha'atul fahisha ce martaba da take ta ƙororuwa. Wani abin ya saba wa fitra ma, ya saba wa fitra, halitta ta ɗan adam, kyawar halitta da Allah ya wa ɗan adam. Kamar abin da ya shafi luwaɗi, abin da ya shafi maɗugo, abin da ya shafi zinal maharib, wato ƴan uwa wanda suke da ƴan uwantaka ta jini, kuma a samu zina a tsakankaninsu. Kaga wannan laifuka ne wanda suke sun saba wa fitra ma ta ɗan adam, sun saba wa asalin halitta da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa. Akwai wanda yake ya dace da fitra, amma kuma ta wani ɓangaren bai dace ba, kuma abin da ya shafi zina tsakanin waɗanda suke jinsai ne, mace da namiji wanda ba ƴan uwa ba, ya saɓa wa fitra ta ɓangaren saɓa wa shari'a, amma kuma bai saɓa wa fitra ba saboda a wata halitta ce da mun haka Allah subhanahu wataala ya yi ɗan adam, ya yi jinsin ɗan adam namiji da mace. To kaga isha'atul fahisha wacce take da salo ƙoro-ƙoro, babu shakka ba za ka daidaita ta da wacce take kinaya ce ba. wato ana yin shi a cikin wani salo da ba kowa da yake iya gane abin da ake sakon da ake so a isarwa amma kuma ga wanda zai gane sai gane cewa wannan abin da ake isarwa ba mai kyau bane to kaga mataki mataki ne akwai wanda zai yi isha'atul fahisha abin da zai yi ya da alfasha ne amma da wani abu da Allah ya halatta masa to yi da matarsa misali matarsa Allah ya halatta masa ita mummunan aiki ne a cikin al'umma wanda yanzu yana neman ya zama ruwan dare ruwan dare ya ga cewa a wajen bukukuwa da ango da amarya shaɓa ado shigo cikin bainar jama'a maza da mata zo suna rungumar juna wannan isha'atul fahisha ne ko da an ɗaura aure tana nan matarsa ce mijinta ne shi sai halatta yin wannan a cikin jama'a saboda haka in suka yi haka sun shiga cikin wannan narko da Allah subhanahu wataala ya ce duk da yin wannan yana da sakamakon azaba mai raɗaɗi saboda haka ko da Allah ya halatta musu amma ba a irin wannan yanayin ba ba duka abin da Allah ya halatta a yi shi a bainar jama'a kuma ai wannan kamar saƙo suke bayarwa na su koya ma wasu wani kuma zai zo watakila da wanda ba matarsa bai yi shi ma saboda ya nuna wa duniya sannan kuma zai sanya a duka ɗaukar abin ba komai ba a daina jin ma nauyin abin a cikin zuciya duk an ga wasu suna yi ba za a ɗauka wani abu suke yi mara kyau ba saboda an tsiro ya saba gani a bainar jama'a ana yi sannan ka duba wannan nau'i na isha'atul fahisha illazina amanu sannan aka dubi mai kidarin yadda kuma aka yaɗa ta wani zai yaɗa ta iya ɗan tsukukin watakila wannan majalisarsu ko kuma a cikin wani group ɗinsu iya nan zai yaɗa abu wani kuma zai yaɗa ta a cikin garinsu wani kuma zai yaɗa ta ne gabata a cikin ƙasar wani kuma duk duniya ma haka kowanne gwargwadon yadda ya yaɗa ta gwargwadon yadda laifinsa zai kasance a gaban Allah subhanahu wataala musamman ma a yanzu da kafofin sadarwa wanda suke taimakawa wajen yaɗuwar abu cikin gaggawa a ƙanƙanin lokaci sai ka ga miliyoyin mutane sun kai ga wato isa ga wannan abin da shi wannan da shi ya yaɗa cikin ƙanƙanin lokaci saboda haka duk wannan yana daga cikin isha'atul fahisha illazina amanu sannan da inda za a yi isha'atul fahisha ɗin shi kansa ba ɗaya ba ne da wanda zai yi a garinsu ko a ƙauye da wanda zai yi isha'atul fahisha fil masajid a masallatai wuraren da aka keɓe don ibada na yi wa Nana Aisha ƙazafi ko kuma yaɗa ƙazafin da aka yi mata Ubangiji saboda rahamarsa ya zanto bai gaggauto muku da hukumarsa ba ya ɗaga wa muminai ƙafa waɗanda suka faɗa cikin wannan abu Allah ya ba su jinkiri har suka tuba Ubangiji kuma ya karɓi tubansu to a yadda hadisin da Aisha ya bayanin ƙayoyin da suka sauka bayan an yi wa Nana Aisha ƙazafi hadisin da ya nuna da yawan nan bayanin ya ce ayoyi goma ko nan da nan ya ci kan ayoyi goma idan muka duba za mu ga Ubangiji subhanahu wataala a cikin waɗannan ayoyi goma ya shimfiɗa abubuwan da suka shafi tarbiya bayan wanke Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha sannan kuma ya bayyana mana yadda mutane suka kasance a zamanin da abin ya faru yaya al'umma ta kasance a lokacin Allah subhanahu wataala ya nuna mana a cikin bayanan da muka karanta mutane sun kasu gida huɗu a wannan lokacin akwai muminai waɗanda suna jin labarin ba su yi wata ba suka ƙaryata labarin suna jin an faɗa an ce Aisha radiyallahu ta'ala anha an same ta da laifi kaza da kaza suka ce ƙarya ne suka ce haza ifkun mubin wannan ƙage ne mabayyane waɗannan su ne waɗanda Allah subhanahu wataala ya yi ba waɗanda suka ƙaryata suka ce ƙage ne daga cikinsu akwai manya-manyan zaɓaɓɓun sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ba su halala da gaske irin su Umar, Uthman, Ali ibn Abi Talib, irin su Abu Ayyub al-Ansari da Ummu Ayyub da Usama ibn Zayd da Ummu Mistah da Barira da Ummu Ayman, da duka a cikin labarin da muka karanta dukan su za mu ga cewa sun wanke na da Aisha radiyallahu ta'ala anha, ba su yarda da abin da aka tuhume ta da shi ba. Wannan su ne kaso na farko, kaso na biyu wanda su ne suka fi yawa shi ne wanda suka kame bakinsu ba su ce komai ba, ba su fito suna cewa ƙarya ba ne, sannan ba su fito suka gaskata ba. Wanda su suka fi yawa kasancewar annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cikinsu, suna jiran su ji mai annabi sallallahu alaihi wa sallama zai yi hukunci da shi. Wannan ta sa su ma suka ja baki suka yi shiru. Allah na cewa ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi, ko da suka yi imani kar ku wuce gaban Allah da manzansa, kar ku wuce gaban Allah da manzansa, wato kar ku yi gaban kanku. Allah yana hana mu'mine da kada su yi gaban kansu. Wataƙila wannan rashin jin komai daga annabi sallallahu alaihi wa sallam akan matsalar shi yasa da yawa daga cikin mu'mine sai suka yi shiru, ba su ce komai ba, suka kame bakinsu. Kaso na uku su ne ‘yan kaɗan waɗanda aka samu cikin mu'minai, sahabbai mu'minai waɗanda suka ɗan wato su ma suka riƙa yaɗa labarin, suka kutsa cikin yaɗa labarin, wato aka ji labarin ya fita daga bakinsu. Su ne Hassan ibn Thabit, duk da cewa shi yana cewa bai yi ba, da Mistah ibn Uthatha da Hamlatu bint Jahsh. Waɗannan su uku su ne wanda aka samu cewa an ji labarin daga bakinsu, sun faɗa sun furta. Waɗannan su kuma aka yi musu haddi bayan ayoyi sun sauka aka wanke su. Wanda kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta musu abin da suka yi da laifi, wanda su ne Allah subhanahu wata'ala ya ishara kansu ya ce in talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. Su ne wanda Allah ya yi magana a kansu wanda suke ta bayyanar wannan labari da harsunansu, suna faɗar abin da ba su da ilimi a kansa, abinda ba su sani ba suna faɗar su da bakunansu. Sai kaso na huɗu su ne munafukai, wanda yake kan gaba a cikinsu shi ne Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul, wanda shi ne ya kitsa labarin, shi ne ƙirƙiro labarin, kuma daga wajensa ne aka ji labarin, kuma ya riƙa tara mutane yana gaya musu, ya tara iyalansa da 'yan uwansa da mutanensa munafukai, yana ba su labarin domin su je su ci gaba da yaɗawa. Waɗannan su ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya yi musu azabar, wato alkawarin narkon azaba, in daga kan shi Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul shi kansa Allah subhanahu wata'ala ya ce wallazi tawalla kibarahu minhum lahu azabun azim. Sannan su kuma waɗancan da suka kutsa cikin maganar munafukai suka dinga yaɗa ta, su ma Allah subhanahu wata'ala ce innal ladina yarmuna al muhsanati al ghafilati al mu'minat lu'inu fi dunya wal akhirah wa lahum azabun azim. Wannan ayar tana tafiyar gaba. Su ne kuma a kan gaba shiga ƙarƙashin wannan ayar da innal ladina yuhibbuna an tashia al fahishatu lil ladina amanu lahum azabun alimun fi dunya wal akhirah. Su ne a kan gaba wajen shiga ƙarƙashin wannan ayar, saboda su suka ƙirƙiro mummunan labarin suka riƙa yaɗa shi. To amma waɗanne dalili ne ya sa munafukai suka ƙirƙiri irin wannan labari suka yaɗa shi dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalin gidansa? Dalilan ba su wuce na farko su ga cewa sun ruguza addini ba, buƙatar ruguza addini ta hanyar ruguza masu addinin, wanda kuma yake a ƙololuwan masu addini shi ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Kuma za su yi su ɓata masa suna, su shawwaha masa surarsa, zamana ana yi masa wani gani mara kyau, to shi ne bari su taɓa iyalansa. In suka taɓa iyalansa shi kenan sun ɓata hotonsa a idon mutane, sannan kuma wannan zai iya kawo ma rigingimu da fitintunu a cikin mabiyansa. zakansa zai rarrabu daga nan mutuncin sai zube a daina ganin mutuncin sa a daina ganin mutuncin gidansa wannan shine hadafin su kaga daga lokacin addini ya rushe hadafin su na farko kenan shine isqatu ad-din saboda cewa su rusa addini saboda ka galibi duka wani yunkuri na suka waɗanda suke masu addini ko waɗanda suke masu karantar da addini wannan babban hadafi ne babban hadafin su shine rusa addinin kansa saboda in ya zanto mai masu karantar da addinin suka zanto ba su da mutunci a idan jama'a to kaga addinin ma ba shi da mutunci saboda gurin sa ake jin addini gurin sa ake jin Allah ya ce annabi ya ce don haka zubar musu da mutunci a idan jama'a aka cire girman su daga zukata to kaga shikenan addinin ba gurin wa za a je a koye shi sune da masu koyar da shi to shi yasa za ka ga cewa duk waɗanda suke ƙoƙarin rusa addini suka biyo ta wannan hanya ta hanyar a soki a rika wato ƙoƙarin fito da illar waɗanda suke masu ɗauke da karantarwar addinin su ne malamai masu da'awa ta ƙoƙarin a fito da aibubbukansu inda aka samu wani laifi sai a ɗauko shi wani abu ba laifi ba ne sai a mai da shi laifi wani abu ne wanda yake ba kowa ma yana yi amma suna su ya zama laifi sai a mai da shi laifi ƙarfi da yaji wani kuma abu ne na laifi wanda za a iya samun shi tare da adam da malamai ba ce a kai ma'asumai ba ne ga shi da cikin sahabbai an samu wasu wanda suka yi har ma wanda ya je yakin Badar amma an same shi da laifi kuma a yi masa hukunci laifinsa wanda bai zuba masa da darajar da Allah ya bashi nan ya zamantowarsa ya je yakin Badar ba kamar yadda za mu gani nan gaba za mu yi tsokaci a kan wannan to amma sai a maida abin babba kuma wannan abin sai ya shafi duk wani mai irin aikinsa ba wai zai tsaya a kansa ba shi wannan da ake ta ya buɗi ɗin sa'a duk wani mai irin abin nan ci to kaga haka malaman nan suke haka irin wannan siga ai abin da ai malaman nan da haka suke shi kenan a da zarar aka rusa waɗannan waɗanda su ne masu karantar da addinin to kaga addinin gaba ɗaya an masa illa tunda babu kuma wanda zai karantar da shi wannan mai sukar nasu dama shi ba shi ne mai karantarwa ba ko bai san ma addinin ba zai karantar da shi to wannan shine hadafi sababi na farko da yasa suka yi wannan sababi na biyu shine maradul qulub cutar da take cikin zukatansu munafikai zuciyarsu ciki take da cuta kamar da ce fi qulubihim marad wa zadahum Allahu marada akwai cuta a cikin zuciyarsu wannan cutar ba ta basu zauna haka ba kullum za ta sa musu tunanin ya za su yi barna ya kuma za su yaɗa barna ya za su yi izgili da masu addini ya za su yi izgili da shi kansa addinin ya za su ba da wani goyon baya da wata gudunmawa ga baƙiya addinin Allah sai da za su yi nasara wannan ta sa suka ga cewa ga wata dama bari su ƙirƙiro wata ƙarya za su liƙa wa matar annabi sallallahu alaihi wasallama da Aisha sannan su yaɗa ƙaryar a cikin garin Madina gaba ɗaya saboda haka wannan cutar da take cikin zukatansu ta taimaka wajen su ƙirƙiro wannan ƙaryar su yaɗa ta a cikin garin Madina sannan abu na uku ta'amur alal muslimin wato ƙulle-ƙulle mugun ƙulle da suke wa musulmi mugun shiri da suke wa musulmi yadda suke haɗa kai taimaka wa junansu wajen ya za su cutar da musulmi wani ɗabi'a ce ta munafukai a kowane lokaci za su haɗa kansu amma ta yaya haɗin kan zai taimaka wajen wato cutar da musulmi wannan yana daga cikin abin da ya sa wannan ƙagen cikin ƙanƙanin lokaci suka yi ta yaɗa shi duk ya game garin Madina gaba ɗaya domin wannan shi zai taimaka wa maƙiya musulunci su kuma su samu abin da za su yaƙi musuluncin da shi to yahudawa da mushrikai da ake zaune da su a cikin garin Madina a lokacin abin da zai taimake su su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam sunna sun kasa gaba da shi wannan ƙaryar da munafukan za su ɗauko za su taimaka musu da daman suna nuna musu cewa ai tare muke zalika allazina amanu qalu amanna وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. تنتارد أحد المؤمنين أصل جميس جاي تتارد بكي لموما من إيمان موما مؤمنين كمان. أما رسولكم وجن يهودا وسون شياطينهم يهودا قالوا إنا معكم أي مفموت على دكم بكي فقدتني كنا قنم أمسلاتي فوق مجلسة النبي صلى الله عليه وسلم ويوكا مومين يدلش مومنا تاردكم كوي منا مسي إزجليني واسابك إلا هم كالنسو بس جاني بني بصورة كيلا لكتكين أسباب سببا جس تحجيو أنن قرير سليتا تقى ما ترمى إكي صلى الله عليه وسلم شين هيدا ذاس شريع وانا أبونا ذي في مكامك يا الدين الله وانا الوكتي يهودا وانا مشركي ومن سي قلبا يا النبي صلى الله عليه وسلم تايد وتفتنا أتكين سهبي سنة سببي نهولو الحسد حسدة حسدة دقلته ومين دمك فرق فرقا بيان كسر عبد الله بن أبي بن سلول إلنا النبي صلى الله عليه وسلم يازو دي دي الوكتي دي هجرة يازو يا سامو أنا الشيء زائم وسنتي زائم وسلوته سموت أنا مدينة يوم كبير الخزرجني ثورات سنة وأنا صباح شو جبنتي أنا بسال الله سلمة نايو هجرة شيء كذا نسا القوات تكلية كقوما قاعدين بسال الله سلمة هذا تشيني شو جبا ونم مقام ديت لا نزل سامو إذا توب ساميش ما تندع لو كتير أبي يكيد دام إيش أزوجيسا أبي يكيد دام إيش أزوجيسا شيء سا واتو kallafa wa mutun ya kallafa wa zuciyarsa san shugabanci yana da hadin mutun ya kallafa wa ransa shi dole sai ya zama kaza saboda kai ta bin hajjoyi ya zai yi sai ya samu kaza sai ya samu kaza yana da hadin saboda idan wani abu ne da ya shafi addini to mutun zai dawo kuma yana yi wa addinin zaman kasa yayin da yaga cewa ba zai samu abin da yake so ba sai ya yi ya hada da wasu kairai ya hada da wasu falololi na ƙarya to shi kuma lokacin zai shiga kirkire-kirkire abin da zai ba shi wani matsayi a cikin addinin ta ko hali ta ko wani hali kuma harka ce ta shugabancin duniya zai kokarin abokan hamayya sai zai yi musu ƙazafi ya zai musu ƙarya ya zai yi wa mutanensa ƙarya ya yarda da shi dan su ba shi wannan matsayi to wannan shine ya kai Abdullahi bin Ubayy bin Salul ya baro lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sa wa ruzan zuciyarsa cewa za a yi masa nadin sarauta dan kuma gashi an fasa masa wadin sarauta saboda zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai ya sa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kawan duka zaman da duk inda ya zauna banda suka da Annabi sallallahu alaihi wasallam da addinin sa ba abin da yake banda bakar magana ba abin da yake banda izgili da ba'a ba abin da yake wa Annabi sallallahu alaihi wasallam dan duk ya san wannan amma ya kyale shi saboda maslahar zamantakewa saboda maslahar al'ummarsa kuma saboda ya nuna wa shugabanni yadda ake shugabanci wani abun ba dan ka ba wai dan baka sani ba ka sani ana yi maka wani abin da yake cutarwa ne gare ka amma rashin yin wani daukan wani mataki na gaggawa shine maslaha shine maslaha to sai kai hakuri sai ga cewa kuma wannan ya bada tsari ido shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rabu da shi to da haka lokacin da ya gana da Aisha radiyallahu ta'ala anha ta zo da ita da wannan Safwan ibn Zabil a cikin wannan yanayi yana janye da abun hawanta sai ya ce to ga wata dama ta samu ba zai bar ta wuce a haka ba ko za ta sai fara kuskus a lokacin ya fara kitsa wannan labarin dan ya huce haushin da yake zuciyarsa ya ga kuma watakila zai iya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam illa ya sa jama'a duk su guje su barsa to wani abu da munafukai suka yi ya kiro wannan labarin ya ƙarya su yaɗa shi kuma su ta baza shi su ta kwaza shi suna da manufofi haka kawai yasa suke yi ba suna da manufofi manufa ta farko shi ne su sa wa muminai shakka a zuciyarsu da abin da bai zama abin shakka ba abin da ba za a yi shakka a kansa ba duk wanda ya ga yadda Safwan ibn al-Mu'attil da na Aisha suka zo ai wani yanayi ne da babu wani abin da zai sa maka wata shakka a ciki kamar yadda muka yi bayani a baya ba ta yadda za a yi masu laifi su taho a haka dole sai sun yadda za su ɓoye kansu amma duk da wannan ya so ya yi amfani da wannan ya jefa shakka a cikin lamarin iyalin Annabi sallallahu alaihi wa sallama don ya cutar da shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wanda manufa ta farko kenan manufa ta biyu kuma ya hana mutane ya toshe wa mutane hanyar alheri wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita Nabi ya zo da alheri yake so yaya zai ya toshe wa mutane wannan alherin da ya zo da su ta bangaren waɗanda za su shigo musulunci wanda zai shigo musulunci zai shigo musulunci ne saboda abin da ya gani a cikin musulunci da kamalar tauhidi da kamalar tashri da kamalar akhlaq kamalar tauhid da kamalar tashri wal akhlaq yaga kamala a cikin tauhidi yaga inda ake tsantsanta bauta wato tsantsanta tauhidin ubangiji yaga addinin da ake bawa Allah subhanahu wataala haƙƙin sa yadda ya dace yaga addinin da yake da dokoki wanda suke kama hankali dokokin da suke ciki da maslaha yaga addinin da yake da kyawawan ɗabi'u da yake karantar da kyawawan ɗabi'u saboda haka wannan shi zai ba shi sha'awa ya ji cewa bare ya kama wannan addini ya dubi wasu addinin ya ga mutane ne waɗanda suke da kamala suke da mutunci suka san ya kamata suke tsare mutuncinsu a zahiri da baɗin shi ya ga wannan to idan ya zo zai shiga aka ce masa ai shi kansa annabin wanda yake aure ga matsayinta wanda yake aure ga yadda take to kaga tun daga lokacin zai ji cewa kai wani irin addini ne jagoran addinin ma ga yadda matar take wani irin tsarki zan samu a cikin addini ba zan same shi ba wannan sai ya sa ya ja da baya to wannan yana daga cikin manufofin waɗannan munafukai wajen ƙirƙiro wannan abin toshe mutane su toshe wa mutane hanyar alkhairin da annabi ya zo da ita sannan waɗanda suke cikin musuluncin kuma wanda musuluncin bai gama zama a zuciyarsa ba daram wanda musuluncin yanzu da ya shige shi musuluncin bai riga ya yi ƙarfi a cikin zuciyarsa ba to shi ma da zarar ya ji waccan jita-jita sai fara yadda da maganganun da ake faɗa game da mutuncin annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan kuma sai ya taɓa fiƙar da yake da ita yardar da yake da ita a cikin zuciyarsa game da ismar annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi dai a wurin musulmi ma'asumi ne wanda Allah subhanahu wataala ya katange shi daga dukkan wani rabo na shaitan babu wani rabo na shaitan da yake samu a jikinsa to kuma duk abubuwan da yake yi ubangiji subhanahu wataala yana ba shi kariya daga wajensa to idan aka ce gashi yanzu matarsa ga halin da take kuma ita ce ya fi so kuma ya ce gashi ya ci gaba da zama da ita bai ɗauki wani mataki ba wanda zai nuna cewa anya yadda ake faɗa game da annabin nan ma haka ne anya shi ma kuwa ba kaza ba shi kenan sai ya rida ba musulunci bukatar munafiki ta samu saboda haka wannan yana daga cikin manufofin munafukai da ya ga wannan kiri sannan manufa ta uku ta ce wanda wannan ayar ta yi mana magana isha'atul fahishatu fil ladina amanu a yaɗa ɓarna da alfasha a cikin muminai a zanto muminai sun saba jin wani abin da yake mara kyau ce yau gashi a can gobe jibi a can a ce har ma abin ya tsallaka zuwa ga gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama to kaga daga lokacin sai mutane suka ɗaukar to abin ba wani babban laifi ba ne ma can yadda mu muke zato tunda gashi ma har gidan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ana samun abu saboda haka sai shi kenan sai shi ɗaya amfani da wannan damar shi kenan sai alfashar ta yaɗu a cikin mumine wani buƙatar su ta biya wanda ita ma tana daga cikin miyagun manufofinsu tana daga cikin miyagun manufarsu shine su ga sun ya galgala da yadda musulunci ya zo ya bai da su abu ɗaya wanda da can suna zaman doya da manja ana zama ba ga maciji ana zaman faɗace-faɗace da yaƙe-yaƙe musulunci ya zo ya bai da su suka zanto kamar jiki ɗaya suka zanto al'umma ɗaya to yana daga cikin abin da munafukai suke yake damunsu ya za su yi su ga cewa wannan wahda haɗin kai da musulmi suke da shi ya za su wargaza shi to ta hanyar ƙirƙiro wannan labarin su yaɗa shi a cikin mumini a samu rabuwar kai da haka ne za su kawo rigingimu a cikin mumini kuma mun gani kamar yadda ya zo a cikin ƙissar mun ga yadda aka kusa samun irin wannan ɓaraka ɗin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauka mataki akan Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ga abin da ya faru dan Sa'd ibn Mu'az da Sa'd ibn Ubada da Usayd ibn Khudayr da sauran wasu da suke gurin har ma aka kusa yaki ya barki a tsakanin su ba dan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsakiyar su ba yana tare da su ya shawo kan matsala su duk wanda yana da cikin manufofi da su munafikai da yadda za su ga cewa su rusa wannan gini da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kada harsashin sa kuma wannan shine aikin sa a kowane lokaci shi yasa suke samun haɗin kai daga waɗanda suke makiya addinin musulunci na waje su waɗannan suna ciki su kuma na waje to na wajen suna samun haɗin kai ƙwarai da gaske daga nan ciki din haushi yana cewa sai bango ya tsage idan gari ke samun wurin shiga galibi idan al'ummar musulmi tana dunkule tana da ƙarfinta guri guda tana kuma kan tsarin Allah to zai wahala wani ya zo iya ci nasara a kanta mun gani yadda musulmi suka fara masu rauni a Makka a cikin ƙanƙanin lokaci sai gashi izza ta same su sai gashi gaba ɗaya jaziratul arab duk sun koma ƙarƙashin abin nan gudanarwar musulmi bisa jagorancin Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da suka biyo baya a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci me ya ba su wannan shine imanin da suka rike da tsayawa akan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi to in ana san a ga an raba su da wannan to shine a zo a raba su da shi musulunci a shigo musu da wasu wanda za su kawo musu wasu abubuwa sababbi su raba su da asalin musulunci to da zarar suka rarrabu to shikenan rauni za su yi la tanaza'u fatafshalu tazaba rifakum da zarar kuka shiga rigingimu a tsakaninku to shikenan za ku yi rauni kwarjinin da kuke da shi kuma yadda ake tsoron ku sai tafi sai a daina tsoron ku haka al'ummar musulmi ba su yi rauni ba sai da suka fi musulunci sai koma kowa ya kama wani abu daban ya rike musulunci ya koma kawai al'ada ce a gunta ba addini ba baya jin sa cewa addini ne da yake ganin cewa wani abu yake yi da Allah subhanahu wataala ya ce yayi kuma abin da ya zo duniya kenan saboda shi ya daina jin wannan saboda ka ya ɗauke shi al'ada ce kamar yadda yake tari gassa hularsa takalminsa da irin yadda yake da yanayin gina gidansa da ake a garinsu haka yake shi kenan haka ya ɗauke addini sai aka samu sauƙi wajen a ruguza su za abin da yake faruwa ai duka abu ne wanda ya ɗauko ya ɗauko wato ya biyo tsawon tarihi abin da yanzu muke gani na rauni da musulmi suke ci lokacin da aka karya daular farisawa musulmi suna murna sayyidina umar yake ce musu Allah ya ɗaukaka ku da musulunci ne duk sanda ka nemi ɗaukaka a ƙarƙashin wani abu ba musulunci ba Allah zai ƙasƙanta haka sayyidina umar ya gaya wa sahabbai lokacin suna murna sun karya daular farisanci faris can kamar yanzu ne a ce an karya amerikawa daular amerika saboda suna murna abin da ba su taɓa yin mafarkinsa ba to shi ne yake jan gargaɗinsu kita Allah subhanahu wa ta'ala Allah a'azzana bil islam wa mahma taghayyara al izzata fi ghayrihi azallana Allah da musulunci Allah ya daukaka mu cewa antum al a'launa in kuntum mu'minin da wannan imani Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu nasara in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum to in muka ce za mu tafi neman izza a gurin wani ayyabtaguna indahum al izza in al izzata lillahi jami'a za mu gudun wani za mu je mu nemi ɗaukaka da girma to shi kenan sai kuma Allah ya ƙasƙantar da mu kuma za a yi nasara a kan mu ba sai an biyo da ta cikin ƴan cikin gida sai an amfani da su sai an samu waɗanda za su ba da kai gori a hau to a lokacin ne na waje su kuma za su samu ƙofa na waje za su samu ƙofa daga zarar kuma suka shigo to shi kenan za su yi rugu-rugu da ku wanda za su ƙyale babu wanda za su kyale yanzu abin da yake faruwa na san duk uwa ana bibiya ana jin irin wannan yaƙi da yake ta faruwa da fatan ubangiji subhanahu wataala ya kawo da ƙarshensa cikin nasara da izza ta musulmi yanzu abin da yake faruwa tun daga lokacin da yaƙin ya fara zuwa yanzu alamar cewa su isra'ila wato yahudawa da masu goya musu baya suna samun wata nasara ba wai nasarar sun tashe wani sun tashe wani ba wannan ita ce nasarar da mu ke ganin suna samu ba nasarar inda suke so su harge tsagaba su tsake gaba daya har gitsa gabas tsakiya shine waɗannan mutanen kasar Iran da da suke amfani da su a baya wajen rusa sauran kasashen musulmi kamar yadda muka faɗa a wancan bayani suka yi amfani ban sun dinka wanda ta harba Isra'ila larabawan nan tun lokacin da abin ya taso su suke ta kai kawo kan cewa kada a yi yaƙin nan ba sa san shi kamar yadda nace yaƙin nan su za su fara tutuwa kafin ma wani kafin wani a duniya ya tutu su za su tutu su suke maƙotaka da wannan ƙasar ƙasa ce kuma babba ba ƙarama ba saboda ba abin da ba su yi ba ministan harkokin ƙasar Saudiya fitowa ya ce ba za mu taɓa yadda a yi amfani da sararin 80 ba a kai wa Iran hali abin da ya faɗa ke kuma ba wata ƙasa daga cikin wannan ƙasashen da ake amfani da ƙasar wajen kai hari babu har ma dalilin kuma da zai sa ita ci gaba da kai musu hari yanzu ina fito wanda na ga cewa sun kai ma hari Turkiya duba ita ma Turkiya sun jefa mata makamin abin da bizai Turkiya nan tana ɗaya daga cikin ƙasashen manyan ƙasashen musulmi da muke ganin cewa duk irin yadda dai suke da ku jejjefa maƙotanku makamai su ma su hasala wataƙila su ma su ce za su mai da martani kamar yadda ƙasar ta fara to shi ke nan Isra'il ta samu waɗanda za su tsaya yaƙi ina riba a nan babu ita saboda haka tausayin da za ku ke samu daga ƴan ƙasashen nan cewa ana tausayawa cewa ga wani babban zalimi yana zalunta to shi ke nan ya tafi tunda kuma kuna kalle uwa da wabi a ƙasashensu ku ce kuna harban wasu abubuwa na masalahohin Amerika a wurin duk wannan magana ce saboda ba daga wannan gurin ake kawo ku hare-hare ba ba wani harbi da aka yi wa da ƙasar Saudiya ya tafi Iran babu ba a yi amfani da airspace ɗin Saudiya aka yi hari ba me yasa za a jefa wa Aramco makami me yasa za a jefa wa kamfanin man su makami kaga wani abu ne na tsokana a tunzuro su ba su ce bari to su ma su dau matakin kare kansu kuma dole ne su dau matakin kare kansu ba za su zauna ta harbo musu abin nan ba an harba airport ya yi alaƙar airport da maslahar Amerika duka wasu gine-gine da suke ƙasashen nan ba da kuɗin Amerika aka yi su ba da kuɗin ƙasashen aka yi in kuma kuka rusa kuka lalata da kuɗin ƙasashen da za a saki gyarawa Amerika ko Gezau ta zo da manya-manyan jirage ne ya hana ku jiragen ruwa ne ya hana ku za ku sa ƙarfinku a kan jiragen ku ku ta harba Isra'ila ai ta fi jin cewa an harba Isra'ila ta fi jin haushi a kan ku harba a wata ƙasar Larabawa